Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Dalo. Guguwar Irma ta ƙara ƙarfi yayin da ta doshi mashigin tekun Florida dauke da iska mai ƙarfin gaske da ruwan sama waɗanda suka yi kan fadawa yanzu haka akan tsibirin yankin. Guguwar wacce yanzu ta shiga matakin ƙarfi na 4 na tafiyar kilomita 210 cikin sa'a guda kana tana ci gaba da dunkulewa ta yadda aka yi hasashen za ta afka wasu sassan jihar ta Florida wacce rabanda ta ga irin wannan bala'i tun shekaru aru-aru. An yi kiyasin guguwar za ta sauka baki ɗanta ne da sanyin safiyar Lahadi. Zuwa yanzu guguwar ta Irma ta karkata akalar tafiyarta zuwa yammacin jihar inda ta doshi birnin St. Petersburg da ke gaɓar teku. Duk da hasashen da aka yi a baya wanda ya nuna cewa yankin Miami za ta dosa wanda ke gabashin gaɓar tekun jihar. Gwamnan Florida Rick Scott ya ce jihar ta shiga matakin dokar ta ɓaci, yana mai cewa yanzu ne mataki na ƙarshe da kowa zai ɗauki matsaya ta haƙiƙa. Yayin da ke ci gaba da yekuwar jama'a su fice daga yankunan da aka ayyana a matsayin masu cike da haɗari. Rahotanni daga Myanmar suna cewa masu gwagwarmaya ‘yan ƙabilar Rohingya sun yi kiran a tsagaita wuta na tsawon wata guda domin masu ayyukan ba da agaji su samu damar kaiwa ga waɗanda rikicin ya ritsa da su. Masu gwagwarmayar waɗanda suke kiran kansu Arakan Rohingya Salvation Army ko kuma ARSA a taƙaice sun kai hare-hare a wasu ofisoshin 'yan sanda da wani barikin soja a watan da ya gabata, lamarin da jirkice kai ga tilastawa sama da mutane 300,000 ficewa daga muhallansu. A wata sanarwa da suka fitar a jiya Asabar, kungiyar ta yi kira ga masu ba da agajin gaggawa da su koma kai ɗauki ga waɗanda rikicin ya shafa ba tare da sun yi la'akari da ƙabila ko kuma addinin mutum ba yayin wannan tsagaita wutar. Wannan kira na neman a jingina faɗan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta tunatar da hukumomin Myanmar cewa duk da Amurka na goyon bayan yaƙi da masu wuta da tarzoma arewa maso gabashin wato arewa maso yammacin jihar Rakhine, dole ne a ba da ƙofar kaiwa ga waɗanda rikici ya shafa domin a agaza musu. A ƙasar Mexico kuwa ana ci gaba da ayyukan ceto a kudancin ƙasar bayan bala'in girgizar ƙasar da ta afkawa yankin a ranar Alhamis da ta gabata inda har ta halaka mutane 61. Hukumomi a garin Oaxaca sun ce a kawai akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru. Shugaban ƙasar Enrique Peña Nieto a ranar Juma'a ya ce girgizar ƙasar ta fi ƙarfin wacce aka gani a shekarar 1985 wacce ta halaka dubban mutane. A wani jawabi da ya yi a ranar Juma'a wanda aka watsa a kafofin talabijin, shugaban ya ayyana kwanaki 3 a matsayin nazan makoki a duk faɗin ƙasar, inda ya yi alƙawarin cewa gwamnati za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen taimakawa mutanen da bala'in ya shafa. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 8.2 ta afkawa kudancin gaɓar tekun ƙasar ta Mexico ne gab da tsakiyar daren ranar Alhamis, kimanin kilomita 100 daga garin Tonala, kuma rabon da a ga irin wannan girgizar ƙasa tun sama da shekaru 100 da suka gabata a cewar shugaban ƙasar ta Mexico. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda gogo yanzu ke cewa ƙarfe 3 na dare ne da minti 4. Koreya ta Arewa na bikin cika shekaru 69 da kafa ƙasar, inda ake ta shagulgula yayin da ƙasashen duniya suka zuba ido su ga ko bikin zai hada hadda wani sabon gwajin makami mai linzami. Gwamnatin Koreya ta Kudu ta ce tana bibiyar makwabciyar tata a lokacin da ake raɗaɗin cewa za ta yi wani gwajin makami mai linzami a bakin a wannan biki na tunawa da kafa ƙasar wacce aka samar da ita a shekarar 1948. A farkon makon da ya gabata, Koreya ta Kudu ta ce ta ga wasu alamu da ke nuna cewa ƙasar na shirin harba wani makami, lamarin da Prime Minister Koreya ta Kudu Lee Nak-yoon ya kwatanta a matsayin mai cike da mummunan haɗari. Zuwa yammacin jiya Asabar dai ƙasar ta Koreya ta Arewa ba ta yi wani gwaji ba. Ba dai sabon abu ba ne ga ƙasar ta Koreya ta Arewa ta nuna ƙarfin sojinta ta hanyar harba makamai a lokutan bukukuwan murnar kafa ƙasar. a bara a rana mai kamar wannan kore ta arewan ta harba makami mai linzami na biyar wannan biki na zuwa ne mako guda bayan da kasar ta yi gwajin makamanta na nukiliya mafi girma a karo na shida to wannan labari ne daban kuma dangane da kasar ta kore ta arewa kamfanin YouTube ya cire tashar talabijin din kasar da ake kira Yurimizonkiri daga shafin sa bayan abin da ya bayyana a matsayin keta ka'idoji da tashar ta yi da farko dai kamfanin na YouTube mai yada hotunan bidiyo bai bada hujjar cire tashar daga shafin sa ba wanda ya ranar Juma'a kamar yadda rahotanni suka nuna sai dai ana alakanta matakin na YouTube da irin kudaden shiga da tashar ke samu daga tallace-tallace wanda ake ganin ya keta ka'idojin hudda kasuwancin Amurka lamarin da yasa YouTube din ya rufe tashar
gari na kowa
sai aka waye gari masu koya ma ƴaƴan mu daga matan minista matan commissioner matan director matan washe shi su ake kaiwa dan kaje makaranta sai ka esu cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a tashi ana saka yara na cikin daji suna ta wasa suna ta jeje
jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya wannan murya da kuka ji ta mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman ce za ku ji karin bayani an jima kadan bari mu faro shirin daga jihar Taraba inda rahotanni daga yankin suke nuni da cewa daliban jihar sun taka rawar gani matuka a jarrabawar kammala makarantar sakandare da ake kirawa EEC daga lamba ta 21 cikin jihohi 36 shekarun baya yanzu jihar ta cilla zuwa lamba ta 8 kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kone ya aika mana
Taraba state has never
scored Taraba bata taba cin abin da ya kusa da kashi 45 cikin 100 a jarrabawar waye da kashi 45 bisa 100 mun tashi zuwa kashi 67.3 cikin 100 wannan kalami ya fito ne daga commissioner ilimi na jihar Taraba Mr. Johannes Jigem yayin da yake bayyana abin da ya kira sakamako mafi gamsarwa da daliban sakandaren jihar suka taba yi a jarrabawar Afrika ta yamma waek a fadin sa ko da yake ba a fidda kammalallan sakamakon ba amma akwai alamun jihar Taraba ita ce ta zo na 8 cikin jihohin Najeriya
Taraba came scored the 8th position
a wannan shekara Taraba ce jiha ta 8 a Najeriya
wanda
abu ne na alfahari ko da yake dake yanar gizo muna da jiran takamammen tantancewa na karshe daga hukumar jarrabawan waek wanda muke fatan zai fito cikin watan Satumba a shekarar 2014 daliban sakandare maza 24,588 suka rubuta jarrabawar a jihar Taraba a jinnar tasu dalibai 4,000 ne kadai suka yi nasarar samun cin darussa 5 wanda ka iya ba su gurbin karatu a jami'o'in Najeriya kana kusan 20,000 za su sake daura sabuwar damarar sake rubuta jarrabawar a shekarar 2015 jihar Taraba ita ce ta dauki matsayi na 21 cikin jihohi 36 a Najeriya na tambayi commissioner Jigem akan ko menene yake gani dalilar samun wannan irin sakamako da daliban jihar suka yi an gudanar da shirin koyar da malamai da shugabannin makarantu yadda za su gudanar da makarantu yadda ya dace ina ganin wannan na dalila da ya sa malamai da shugabannin makarantu zage dantse dangane nasarar makarantu an kuma samar da kayan fayyace bayanai na koyarwa
across all our secondary schools
duk fadin jihar nan wanda kuwa akan yi amfani da su don cimma nasarar koyarwa koyarwa na da wuya in ba tare da waɗannan kayan aiki ba wannan jarabawa ta waek tare da takwarorinta na neko da kuma naptep suke tamkar mabudi ga samun gurbin karatu a jami'o'i da manyan kwalejojin kimiyya da kuma na ilimi a Najeriya amma a kowace shekara jihohinmu na arewa ke sahun baya Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
Yanzu kuma sai jihar Katsina inda jawaban gaisuwar sallah da mai martaba Sarki Abdulmumin Kabir Usman da martanin da gwamna Masari suka yi duka yafi mai da hankali akan batun ilmi. Kamar yadda kuka ji dandano mai martaba ya tabo duka sassa na harkar ilmi a jihar da ma kasa baki daya.
Yi godiya aji za ka mai da malamai tsahin malamai za ka jawo su kamar da su makarantu na primary school. Wannan shine magana ka tabbatar mu ka taso da gyaran ilimi. Ilimi na primary shine ilimi. Duk al'ummar da ba ta da ilimin primary school kuma kan shi an je can sama za ka ga lalace. Shine foundation. To kuma aka ce ka maido da tsaihin malamai. Mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani. To wannan ka dauko magani na gyaran ilimi na primary school shi muka rasa da muna makaranta dutsen ma primary school boarding yanzu dai ba boarding lokacin boarding mu uku ne duka sannan dutsen ma kankiya namance gudai uku idan dan dutsen ma ya turanci ko ya rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda mi mun sami malamai masu kishi masu da'a masu koya da'a ga yaro ko kana so ko ba ka so lokacin mu na yi mai unguwa sai in kira dan aji in ba shi tashi dan ajin mu fa na unguwa na yi monita an gani gudu ake ina ga mala to yanzu ba wannan malami zai taba yaro ko yarin ya sai ga uwa ko uba ya dauko taba ya za a buge mala ba daidai bane wanda malami an fa kawo shi dan ya sa madanka abinda kai ba ka iya sa mashi in banda godiya mai za ka yi mashi to lokacin mu so Allah ya dan shi daraba kori da Ahmad ba na haya zana da rai Sulaiman Isa mai addu'a suna nan su suka koya mamu kuma hakkinsu suna nan kuma har yanzu ana yi da su to wannan matakin da ka dauka shine daidai makarantun primary ba da da'a ba karatun gashi an yi yawa magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa amma lokacin mu kowa ya tuna har gudu irin gudun da ake da kwai cikin cokali da gudun buhu abubuwa ga suna na motsa jiki amma yanzu ba ai karatun ba ai uwa ko uba a kashe kuɗi a kai dan yaro ya karatu amma sai ya dawo empty ba komai cikin kanshi to wannan mataki ne sosai na maido da tsaihin malamai za ka ga yanzu gyara ya zo can wanda za ka ɗauko ko yanzu ba NCE mun ba da shawara tuni lokacin marigayi Umaru Musa masu koyawa su zama 'yan university NCE holders diploma to sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges yaushe za ka je ka koya ma yaro kai abin da baka iya ba shi malami sai koyi masa dalaje ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro sai ka yi lesson plan ka kai ma hedu masa ya yi ba ya yadda kana a baka okay ka je ka kama koyawa to wannan babu sai aka wayi gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matar minista matar commissioner matar director matar wasishi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yi su cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jihiji ba koyi ba kowa masu kam ba.
Ita gwamnatin gwamna Aminu Bello Masari babu abinda tafi mai da hankali a shekaru biyun da ta yi kan mulki kamar bangaren ilimi. Da yake mai da martani gwamna Masari ya kalubalanci masu ilimin malanta koda sun yi ritaya su sake komawa fagen aiki koda sau ɗaya ne a mako.
Maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education wanda yake ya hada na farko shine ilimin primary school daga nan sai na secondary. Manyan mutane da suke nan da wa'annan ba su bane suke sauraron mu. Kowa ya koma ƙauyen su ya koma karamar hukumar su. Zai ga malamai wa'anda suka yi ritaya da sauran karfin su da sauran hankalin su su nawa ne. Yau da za a samu local government da take da tsohaihin malamai da suka rage aiki guda 50 kawai. A ce kowanne cikin 50 din nan zai ba da lesson guda a sati. Lesson guda kawai ake so ya je makaranta ya bayar a sati. Abu uku za su faru. Na farko dai kamar yadda mai martaba ya ce zai samu lada na musamman a wurin Allah. Na biyu shi lahiyar shi za ta karu domin zama ba abin yi shi kanshi cuta ne. Kuma shi kanshi in ya je makaranta zai koyi wani abu. Domin shi dan adam bai gama koyan wani abu a duniya sai rabbe ya koma ga mahaliccin shi. Sannan na uku zai dauke mashi ainihin abin da zai kai shi ga halaka. Domin ka zan na gindin ice ko gindin zaure ko wani wani matattara ko inda kuke hira kuna kallon hanya kuna zagin wani kuna zagin wance. Kuna ba ai kaza ba an kiyin kaza. Kai kuma ga kaza da zaka yi ka ki. To in ka je kana koyarwa wannan lokaci kila in kana zuwa makarantar kana yin awa guda wata ran sai kaga kai awa uku kai ka sa kanka kai awa uku wannan shine babban biyan bashin da mutane za su yi wa al'ummar da tare ne su suka ta cikin ta. Mafi yawan ma'aikatan jihar Katsina musamman senior officers din duk malaman makaranta ne dukkan kashi 70% mun zanna mun yi lissafi akwai wurin da mun ga akalla malamai wa'anda suke da ainihin teaching qualification sun kai 100 inda duk sati kowa zai ba da to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson 100 kowane sati a wata za a samu wajen 400. To duk wannan rashin malamai da ake yi sai an magane shi. Sannan kaje ministry of education directors da suke zanne ɗan labari kawai sun fi 50 kuma da aka ce cika mudu ba ana nufin ka je kasuwa ba wanda ya je kasuwa kadai shine mai cika mudu a'a kai din da ka zo aikin mai kai an nan ce wai mana magana cika mudu mutum sai dauka sai ma'auni a kasuwa no ba haka bane. Muna da maganin larurar da ta same mu in yi muka shi kamar yadda mutum ce sai dai a zanna a zaki gwamnati kai ko kai ma gwamnati ne akwai abin da za ka yi. Al'umma sun baka dama an biya maka kudin makaranta tun daga primary kila har zuwa teachers college har zuwa university da haraji mafi yau mummunan ba mu san ba da kudin mai muka yi makaranta ba da kudin noma da kiwo ne saboda ka zanna bayan ga abin da kai sauke nauyin da ke wuyanka. Na sha ga mutane cewa wani lokaci in mun zanna mun yi Allah ya isa abin da yasa ba mu ganin aikin sa to dan mu ba mu yi abin da Allah ya isa bane da bamu ce Allah ya isa ba da ya isa da akwai abubuwan da ya kamata mu yi in mu kai kukan mu sai share mana hawaye bai martaba sarki ya ce ba mu iya ta ba wani abu da zai canzu sai mun canza wannan gaskiya ne.
Yeah.
cikin matsaloli da suke mai da hannun agogo ba a ci gaban ilimi a yankin Arewa maso yammacin Najeriya shine ilimin diya mata. Saboda haka ne wata kungiyar farar hula mai da awar ilimin diya matan da ake kira Christian Aid take ba da shawara ga iyaye su himmatukan ilimin diya mata domin muhimmancin saka ci gaban al'umma. Jami'ar kungiyar Masu Okeke ce ta ba da wannan shawara a hira da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure kan aikace-aikacen kungiyar ta wannan fuska.
Okay, abubuwan da muka yi nan shine muna aiki da shugabannin addini da shugabannin al'adu. Mun san wai waɗansu abubuwa shugaban addini su ne masu sa maybe ƴaƴan mata ba za su je makaranta ba ko za a faɗa wani abu da zai sa iyayensu ba su sa su a makaranta. Amma mun san kuma wai iyayenmu suna da in kamar shugabannin addini ko shugabannin al'adu sun yi magana iyayenmu sun fi ji maganansu. So abun da ya sa mun fara aiki da su so da su ma su ba mu goyon baya. Muna so ƴan matanmu su je makaranta su gama secondary school kamin a yi aure. Saboda zaman nan waɗansu mata ko waɗansu ƴan mata in su yi aure kamin sun kai shekara 18 zai sa su su fuskantu da waɗansu damuwoyi akan health lafiyansu. Kamar akwai wani abu da ana kira yoyon fitsari. Mun san wai especially a northern Nigeria ƴan mata in su yi aure su yi ciki ba su kai 18 years ba in su je su aihu zai sa su su fuskantu da yoyon fitsari. Matsalan yoyon fitsari shine ya sa muna ziyara, zan ce ziyara saboda ziyara ne muke yi. Muna ziyara a sa ƴan matanmu su je makaranta su gama secondary school kamin ma a fara maganan aure. In ma sun gama secondary school din in sun ce to ina son koyon aiki ko ina son ci gaba da zuwan makaranta ya kamata a bar su su yi abin da suke so su yi. Because mun san wai auren dole ma shi ma matsala ne. Because waɗansu ƴan mata in sun yi aure wanda ya girme su da shekaru da yawa zai sa ba za su iya zauna gidan ko maybe mai gidan zai dinga dukansu ko maybe wani abu zai faru za su koma gida su zama wani damuwa kuma a gida. So abinda ya sa muna wannan project a cikin Kaduna and then statistics shine masu wanda sun yi research sun nuna wai a northwest Nigeria wanda ba su zuwan school sun fi yawa in an duba a Nigeria an duba northwest Nigeria northwest Nigeria and Kaduna yana cikin northwest Nigeria haka ne. So abinda muna son mu yi shine in mun fara a Kaduna in mun gan wai mutane sun karba abinda muna faɗa in mun gan canji a rayuwar ƴan matanmu za mu iya mu shiga states su kamar Bauchi da sauran states din wanda maybe suna da irin wannan damuwoyi ko maybe iyayen basu samu wannan ilimi ko wannan ganewa wai ya kamata a sa ƴan mata a school. Banda shi ma muna da waɗansu kungiyoyi da mun kafa a communities namu da muna kira Gedo a Turanci. Shi ne kowa da kowa ya sa muryan shi a abubuwan da ke faruwa cikin community. Shine ba ma son maybe iyayen maza kawai su zauna su yi kamar meeting akan abubuwa da suna faruwa cikin community ko dai su kai matsalanmu a cikin community zuwa wurin government. Muna son mata ma su sa muryansu a ciki saboda mun san wai maza maybe waɗansu lokaci ba za su iya su gane damuwoyin mata a cikin community. For instance za a ce ba asibiti waɗansu za su ce maybe hanya ne damuwansu waɗansu kuma za su ce wuta ne damuwansu. Amma in ba muryan mata a ciki ba za mu san ainihin damuwan mata a cikin community. Maybe matan damuwansu asibiti amma mazan damuwansu hanya ka gane so irin wannan abu muna son muryan kowa ya shiga cikin abubuwan da ana fuskanta a cikin community so da in za a kai kuka wurin government kowa da kowa za a ji muryan shi a cikin kukan da za a kai wurin community in ma za a je wurin community ba wai maza kawai za su je muna so mata ma suna ciki so da a gan su ba ma son kare a ji muryan mu muna son kuma a gan mu a san wai mu ma muna da abubuwan yi muna da muna da bukatu muna da ma ainihin ilimi wanda za mu iya mu yi magana da kanmu ba ma son mutane su dinga magana a madadin mu muna son mu mu yi magana da kanmu a san yanda ko wurin da muna da damuwa so da a iya a addressing damuwoyi mu a cikin
kamar yanzu haka a jihar Kaduna a cikin ayyuka guda nawa kuke aiki wane da wane
to suna da yawa kamar muna da guda sha biyu da muna aiki akan ilimin yan mata banda shi game da za a ce cigaban community cigaban al'umma ke muna da 18 da muna aiki akan cigaban al'umma a Kaduna so duka muna da guda 30 da muna aiki a cikin Kaduna
musamman a farkon ilimi mata ya zuwa yanzu ya tafiyan take me kuka iya ganewa akwai jama'a suna amincewa da sakonku
haka ne jama'a suna amincewa wajen su communities in mun shiga za su ce mana wai sun san wai wannan ilimi yan mata damuwa ne amma su ba su san ya ne za su fara su yi ma yan community magana su gane wai damuwa ne so da mun zo da project namu sun ji dadi sosai da farin ciki wai gashi fa wannan damuwanmu an gashi kun nuna mana hanya da za mu iya mu fara magana akan wannan damuwa banda yin magana kan shi kuma kun nuna mana hanya da za mu iya mu addressing wannan damuwa cikin community so banda nuna wai wannan damuwa ne akwai hanya ma da za a iya addressing damuwoyin a cikin community for instance akwai wasu communities wanda maybe wadansu yan mata sun gama primary school an ce musu to bara ki ci gaba ba ki zauna gida ki fara talle ko dai ki zauna kawai zamu nema miki wanda zai aure ki ko dai ki cire wani wanda kina so ya aure ki abunda muna gani a cikin communities namu amma da ganewa da wannan project ya kawo mun ga wai iyayenmu in yan mata ta ce wai to ni ina son ci gaba da makaranta wadansu ma ba su da kuɗi za su ce to za mu ganiya ne za mu dinga lallaba don ki ci gaba da makaranta wadansu kuma sun iya sun sa yan matansu su koya aiki wadansu suna koyan dinki wadansu suna koyan hairdressing ta ce hairdressing a turanci ko kiso wadansu sun koma makaranta for instance wadansu community za mu gan wani wata yan mata ta gama JS3 parents nata sun ce mata wai ta bar ci gaba da makaranta ta fara talle don ta samu kuɗi ta aje kayan gida amma da mun zo da wannan project wadansu shugaban addini sun bita zuwa gidansu sun yi ma iyayen magana akan yadda ya kamata ta ci gaba da secondary school tun da abunda take so ne so da yin magana da su a cikin church a cikin masallaci kuma a islamiya ana magana akan muhimmanci ilimin mata yadda ya kamata mata su nema ilimi ko ilimin addini ko za a ce boko ne kowanne ya kamata ta ci gaba ta samu wannan ilimi
masu aro abinda ya samu kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Dodone da ma Benjamin Gawan waɗanda suka taimaka matuka wajen kawo muku wannan shiri a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku sai makon gobe.